Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rawu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ran Litinin 13 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Ibrahim Kalma Sigarba da sauran abokan aiki ke kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin za ku ji cewa a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke murnar galabar da ake samu kan 'yan fashin daji ko menene makomar waɗanda aka kamun. Haka kuma za a cewa kungiyar Amnesty International mai kare haƙƙin ɗan adam ta gano irin yadda 'yan ta'adda ke amfani da ƙananan yara a jamhuriyar Nijar. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan halin tsaro da ake ciki a arewacin Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan abunne lafiya ga labaran. Yau Litini, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon bayansu ga mutanen Afghanistan, kuma su ba su gudummawar ɗaruruwan miliyoyin daloli don gudanar da ayyukan jinƙai na gaggawa waɗanda kuma za su ci kuɗi sosai a ƙasar. Mutanen Afghanistan na buƙatar tallafin gaggawa, a cewar Guterres ga wakilan ƙasashen duniya da suka taru a Geneva. Ya ƙara da cewa wannan taron ba wai kawai na abin da za mu baiwa mutanen Afghanistan ba ne, na abin da ya wajaba mu ba su ne. Majalisar Ɗinkin Duniya na kiran da a tara miliyan 606 don amfani da shi a ragowar wannan shekarar saboda samar da abinci, magunguna, matsugunai da dai sauran abubuwan bukata ga mutane miliyan 11 a Afghanistan. An sako ɗalibai kusan 70 da aka sace a arewacin Najeriya mako biyu da suka gabata, a cewar hukumomi a yau dinnan Litini. Gwamnan Zamfara Bello Mutawalle ya ce jami'an tsaro sun ceto ɗaliban na makarantar sakandare ta Jekaka Dawo. Ya ce babu wani kuɗin fansa da aka bayar. Wasu 'yan bindiga ne dai ɗauke da muggan makamai suka sace su ranar 1 ga watan nan na Satumba, wanda ci gaba ne na hare-haren da ake kaiwa a Zamfara da suka sa gwamnati ta rufe dukkanin makarantu. Gidauniyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan har-haren sau 10 a Najeriya cikin shekarar da ta gabata, da suka yi sanadin sace mutane wajen 1,436 da kuma mutuwar 16. Sakataren Tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta fi rashin fuskantar haɗari yanzu fiye da shekaru 20 da suka gabata. Da yake magana a wata hir da muryar Amurka kan zagayowar ranar da aka kai harin ta'addanci a Amurka a ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001, wanda ya hallaka mutane kusan 3,000, Austin ya ce ƙarfin tsaron Amurka da kuma na iya kai farmaki ya canza, kuma a tabakinsa ya ma ƙaru sosai. Austin ya ce Amurka za ta ci gaba da mai da hankali kan barazanar da ka ɓullo daga Afghanistan. To amma wannan ba zai ɗau hankalin Amurka daga barazanar da China ke yi ba. Da aka tambaye shi ko an yi kuskure wajen tsara yadda sojojin Amurka suka fice daga Afghanistan, sai Austin ya ce ba zai so ya yi riga malam masallaci wajen bayanin abin da ya faru ba. Ya ce kamata ya yi a yi cikakken nazarin abin da ya faru, ba ma a ɓangaren soji kawai ba, amma a ilahirin ɓangaren cibiyoyin tsaro. A halin da ake ciki kuma, jiya Lahadi, gwamnatin Taliban ta kasar ta Afghanistan ta ce mata na iya ci gaba da neman ilimin jami'a da ma na bayan kammala jami'a a makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu, muddin ba a cakuɗa mata da maza a azuzuwa da tsarin ginin jami'ar ba. Yayin da yake bayyana sabon tsarin ɓangaren ilimi a wani taron manema labarai a birnin Kabul, muƙaddashin ministan ilimin gwamnatin ta Taliban Abdul Baqi Haqqani ya kare tsarin na wawware ɗalibai bisa ga jinsinsu. Yana mai cewa cakuɗa mata da maza ya saba ma tanajin musulunci da ma al'adar Afghanistan. Ministan ya ce malamai mata ne kaɗai za a bari su koyar da mata, kuma ba za a samu ƙarancin mata malamai ba. To amma idan ya zama lalura za a bar maza su koyar da mata, ta hanyar da ba za ta saba ma shari'ar musulunci ba. An kammala shirin cilla kumbon SpaceX dauke da mutane 4 zuwa sararin Subhana ranar Laraba, inda za su yi kwanaki 3, wanda zai zama karon farko da kumbo zai zagaye falaki dauke da mutane masu zaman kansu, yayin da kamfanin na Elon Musk ke shiga bangaren yawon bude ido na sararin Subhana. Bulaguron mai lakabin Inspiration 4 shine cikamakin rigobin zuwa falaki da attajirai irin su Richard Branson da Jeff Bezos suka yi a lokacin bazarar sama a kumbunan su na Virgin Galactic da Blue Origin yan kwanaki tsakani a watan Yuli. Attajirin nan na Amurka mai suna Jared Isaacman dan shekaru 38 mai kamfanin nan na Shifo Payment na tura kudin biya shine ya cetan kumbun na SpaceX shi ma da dan matukin jirgi ne. A ƙarshe hukumomi a Shanghai da yankunan da ke daura da gabar ruwa a ƙasar China sun soke zirga-zirgar jiragen sama sun kuma rufe makarantu da zirga-zirgar jiragen ƙasa yayin da mummunar guguwar nan mai lakabin Changtu ke dosar China bayan da ta sa Taiwan ta yi cabal-cabal da ruwa ko da yake ba ta yi barna sosai ba a can. Guguwar mai gudun kilomita 170 a sa'a guda ta mara guke nan daga mai matukar karfi zuwa mai karfi daga yammacin jiya Lahadi kuma ana kyautata zaton karfinta zai ci gaba da raguwa a cewar hukumomi a birnin na Shanghai a shafinsa na yanar gizo. To amma duk da haka ana ganin za ta zo da iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankunan da ke kusa da gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya daidai lokacin da jama'a ke murnar galabar da ake ganin mayakan kasar na samu kan yan fashin daji. Wani batu da ke tare da hankulan wasu mutane shine menene makomar mutanen da barayin ki garkuwa da su a cikin daji. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
A kasaran bayanan da ke fitowa daga wuraren da mayakan Najeriya ke fatattakar yan fashin daji suna nuna ana samun galaba akan barayin abinda ya sama suke saukar da haushi ga makwabtan inda ake arangama da su. Duk da wannan yanayin da suke ciki akwai mutane da yawa a hannunsu waɗanda suka yi garkuwa da su ciki har da yaran makarantun da aka kama waɗanda suka yi saura ba a saki ba. Wannan fafatawar ta sa wasu daga cikin iyayen yaran makaranta da ke hannun yan fashin suka ƙara tsantar kansu cikin tashin hankali da fargaba. Aminu Dakin Gari na ɗaya daga cikin iyayen yaran makarantar birnin Yawuri a jihar Kebbi da suka kwashe kusan wata uku hannun masu garkuwa da mutane.
A ce yaro kwana 87 baya hannun iyayen shi. Wace irin gwamnati gare mu, wace irin malalaciyar gwamnati a gare mu Najeriya. Akwai wasu daga cikin iyayen yaran yanzu haka Allah ya kaddara su akan su da jiya wannan baki ciki. Akwai wanda suke basu da isasshen lafiya, wasu su hawan jini ya kama su. Kasu manta gwamnati APC ta tauna akan matsalar tsaron da gwamnati PDP ta kasa bayarwa. Sannan mutumin da ya sha magana ya ce ba ya son kosule a bashi mutanen shi, a da yawan ga military operation da akwai abinda muke gudu kada a zo wajen harbe-harben da ake abin ya shafi 'ya'yanmu. Ba dai tausayin mu na farko ba, yanzu kuma a tuwa karan mu na wani bakin ciki don duk wanda ɗana ka tunani yau gobe shi dawo aka ce an waye gari babu shi. Wallahi an sa cikin hukuma, an sa cikin wani yanayin da Allah ɗaya san abin da zai kasance.
Labarin sako ɗaliban da aka sace a garin Kaya na Maradun a jihar Zamfara abu ne da kan iya saka fata da sako sauran yaran da ke hannu waɗanda a cewar wani daga cikin 'ya'yan yaran Yawuri Musa Suleiman Otuno rashin gata ne yasa ake taya musu alƙawarin bogi.
Wannan jiha din ga ta rabu wata rana suke cewa haƙƙin su ne kuma alƙawari zai karɓo su babu da faru kuma yaran ga yana ganin duk gata suna da shi nan ne muke da wannan jihar Kebbi wanda yake shine chairman na APC Governor Sorum nan ne muke da ministan shari'a nan ne muke da wani kwararren sanata tsohon gwamna Aliyu kuma dukkansu babu wanda bai magana ba kan wannan yaran insha Allah za a gani su bari su tun babbar sallah har yau ba abin da ya faru. Wallahi da a ce akwai dan shugaban kasa a ciki ko dan ɗaya daga cikin minista ko ɗaya daga cikin senator wallahi da wannan ba ya zo abin tarihi.
Na tuntuɓi mashawarcin gwamnan Kebbi a haujin tsaro Manjo Garba Rabiu kamar mai ritaya wanda shine ke ganawa da iyayen yaran a lokutan baya amma dai bai karɓa dukkan kiran da na yi masa ba. Na kuma tuntuɓi wani masani kan harkar sasanta rikita da wanzar da zaman lafiya Nuruddin Bodenga akan ya suke kallon makomar waɗanda aka yi garkuwa da su a wannan lokaci da ake fafatawa da masu garkuwar.
Wanda suke aikin sun san ka'idojin da aka koyar da su. Akwai rules of engagement, akwai abubuwa na kiyaye haƙƙin bil'adama duk an su san da wannan. Ai su da za su shiga neman su sun riga sun san da wannan cewa ai akwai record na mutanen da aka kama. Musamman na 'yan makaranta, babu na sauran mutanen gari akwai na makaranta. Allah ya yarda aka ji wannan za a samu maslaha.
Wannan dai yana zuwa ne lokacin da wasu al'ummomi a Sokoto ke ci gaba da zaman zulumi na iya fuskantar hare-haren ta'addanci. Sanadiyar wata takarda da suka samu rubuce cewa su kwana da kari za a kawo musu hari. Duk da yake rundunar 'yan sanda ta ce tana kan bincike akan sahihancin wannan takardar da kuma ɗaukar matakan da suka kamata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, wani rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ya ayyana cewa matsalar ta'addanci da ake fama da ita a yankin Talaveri ta yi sanadin mutuwar yara ƙanana da dama, yayin da ɗaya ɓangaren kungiyar ta ce ƙungiyoyin ta'addanci na amfani da yara ƙanana a aika-aikar da suke tafka a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rahoton wanda aka wallafa a yau Litinin 13 ga watan Satumba na 2021 ya ambato mataimakin daraktan Amnesty Matt Wells, yana cewa binciken kungiyar ya gano wani rukunin yara ƙanana da ya tasa cikin yanayin kashe-kashe da barnar dukiyoyi a jihar Talaveri, inda kungiyar IS a yankin Sahara ke kai farmaki ba ƙaƙƙautawa a makarantu tare da ƙona rumbunan abinci, yayin da a ɗaya ɓangare suke shigar da yara ƙanana a sahun mayakansu. A cewar shugaban kungiyar kare haƙƙin yara ƙanana CONAF Nijar, Ganda Saleh, ba wata tantama a game da waɗannan bayanai.
Ba ƙarya bane Amnesty ta hodi, duk abin da ta hodi gaskiya ne. An kashe yara, kuma har yanzu yara ma sun shiga wannan aikin ashiya. Abu ne da majalisar duniya bai yarda da shi ba, suna tilas yara suna ɗaukar makami.
Haɗin kan da irin waɗannan yara da mata ke baiwa ƙungiyoyin ta'addanci, musamman reshen ƙungiyar Al-Qa'ida a yankin Sahara JSIM, ya ƙara rikita al'amura, musamman a gundumar Torodi, iyakar jihar Talaveri da Burkina Faso, inda ƙungiyar ta ja ra'ayin matasa 'yan shekaru 15 zuwa 17 da haihuwa. Mataimakiyar shugabar kungiyar SOS Faith Hajiya Halima Shido na cewa buri ya yi kama da mutum.
Tabbas yara da mata ana amfani da su don su ba da labari, su yi rahoto, kuma halin wani bi don su shiga cikin fage. Za a koya musu yadda za su yi ka shaye-shayen taba, yadda za su yi shaye-shayen kwaya, sannan a sa su cikin fagen yaki.
Mutane 544 ne aka kesa cewa 'yan ta'adda sun hallaka a yankin Talaveri daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa 29 ga watan Yulin 2021, cikin su har da yara akalla 60, wanda a cewar Amnesty, kungiyar IS a yankin Sahara ce ta fi irin wannan aika-aika. Rahoton ya zo da bayanan wasu yaran da aka hallaka abokansu a kan idanunsu, abinda ke fayyace halin kuncin da matsalar tsaro ta jefa yara cikinsa.
Matasa dai su ne masu gina ƙasa, duk in aka samu matasa cikin wannan hali kenan, a gaskiya ƙasa ana mai da yanayin ta baya. Uwaye a waye musu kai, sannan su kuma su kwatanta ma ɗiyansu. In ka huta, ina za ka da wa za ka yi kaka ne za ka yi, ka san irin zaman da za ka yi.
Tunda masu iko sun ji ina tambayan suna ɗauko matakai, to shine ya dace.
Yawaitar hare-hare a kan makarantun boko a yankin Talaveri ya hana wa yara 31,000 zuwa makaranta a bana, inda bayanai ke nunin karuwar yara 10,000 idan aka kwatanta da bara. Dalili kenan Amnesty International ta yi kiran gwamnatin Nijar da masu hannu da shuni su gaggauta ɗaukan matakan kyautata makomar yara ƙanana. A ƙarshen makon jiya, shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya gudanar da rangadi a jihar Talaveri domin ƙara tantance zahirin matsalolin da aka shiga a wannan yanki mai fama da hare-haren 'yan bindiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Barma. To, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. lokaci ne sani Shaibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman.
Yanzu an shiga mako na biyu da rundunonin tsaro na Najeriya suka fara fafatawa da ƴan bindiga mahara da ke cikin dazuka a daba daban-daban na jihar Zamfara, inda suka yi ta lugudan wata ta jiragen sama da kuma motocin yaƙi. Babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya, wanda a takaice ya jawabi ga manema labarai a Abuja, yana cewa
we have started going already and there are many of them have been sent to God to go and answer for their crimes. We continue to do that.
Mun halaka ƴan bindiga da dama a cikin daba da kuma dazukan da ke cikin jihar Zamfara, kuma tuni mun aika da su barzahu inda suke fuskantar sakamakon munanan ayyukan da suka aikata. Wannan nasara da sojoji suka samu ya sanya wasu sun tsere zuwa wasu garuruwa da kuma ƙauyuka da ke can, wanda a da kafin ɗaukan wannan matakin soja a kansu ba abin da ya sha musu kai da waɗancan wurare. To amma yanzu suna kai musu hari akai akai. Kamar yadda wannan suka yi man bayani waɗanda na sutura sunansu sabili da lililan tsaro.
Bukin local government. Akwai wani gari da aka ce Nasarawa Bulkulli da Gwashi kuma. Abin da ka faruwa tun da aka sami dokan hana waya da aka ɗauki service. To washe gari rana Asabar da Maraice haka. Wallahi ɓatan daji suka shiga garin suka ɗauki matan sarkin garin su uku da ɗiyan shi ƙanana yara haka da wasu haka mata kuma. Da wani makwabcin shi haka shi ma da iyalin shi sun je da shi. Kuma kwatsam da dare haka jiya sai ga tun ɓarayin sun shiga ga wani gari ake cewa Gwashi. Kusan sun tada garin ake cewa. So abin da ka faruwa kuma haka babu service har yanzu ba su samu gwamnati ta san da abin da halin da suke ciki ba.
Kaga kamar yanzu ba su taɓa shigowa na sabu ku lura. Sai dissa saboda can an koro su ta can sun ga ba wasu masu yaƙa.
A takaice mutum nawa ne suka tsira?
To mutum uku sun ka dawo. Akwai ita Amre ita matar sarkin Rafidin da wani ƙaramin yaro, sannan akwai wani maƙocin su Malam Lawli ma ya dawo. Ya ta ce umma ɗai ubanma ɗai sai.
Kusan sati guda kenan yanzu sun muku mun so maganin su ɗan ta'addan jama'a din dangaro nan cikin Kaduna. A yanzu muna ganin su da yawa a bangaren Marabar Rido da Gesan wajen kasuwar magani. Sun sai ka ji labarin an yi ata ko an kwashe mutane. Muna ganin jama'a ne da suke gurowa daga can gefen suna dangarowa nan. Akwai mutane da na sani yanzu a gefen Marabar Rido can baya da wani ƙauye Agui da bangaren Sabon Gida duk suna gurowa yanzu suna shigowa cikin gari. Akwai wasu mutane bayan birnin suna gurowa suna dawowa gari don abin ya dame su. Kin sa muke roƙon gwamnati don Allah taxpayers din nan da suke amfani da shi sai a bala su nan duka ma sai a hada hannu ga baki daya sai a musu zobe.
Gefe guda kuma rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta sami nasarar kamo a waɗanda suka sace mahaifin tsohon gwamnan jihar Filato Fadare. Kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja ya gabatar da waɗanda aka kama gaban 'yan jaridu, inda kowannensu ya amsa laifin da ake tuhumar sa da shi. Na farko dai ya ce,
"Who recruited you to commit the crime?"
Wa ya sa ku aikata wannan laifi? Sunanka da inda kake zaune?
I am Sunday Ibrahim from Plateau State, Bokkos local government, lived at Horok. Mr. Jethrong Sensa, the reason he gave to me that his son, Joshua, was one time governor for 8 years, and secondly, was one time senator for 8 years, then the youth are unemployed, we should kidnap him.
Sunana Sunday Ibrahim daga karamar hukumar mulki ta Bokkos a jihar Filato. Mr. Jethrong shi ne ya ba mu wannan aiki. Ya ce Fadare ɗansa ya yi gwamnan Filato shekaru 8, ya yi sanata shekara 8, amma wuri namu na Bokkos duk matasa na zaman kashe wando, babu wani aikin yi. Saboda haka a kamo shi a zo a samu kuɗin fansa. An kuma tambaye shi,
"How many of you participated in the kidnap?"
Kuno kuwa sace Fadare ya ce, "Mu 8 ne a nan, kuma akwai wasu Fulani wanda ban san ko ina suke ba da aka hada mu muka aiki tare. Kuma kwana 8 Fadare ya a hannunmu, kuma Abubakar shi ne yake kula da shi." Nan da ke shi ma ya amsa laifinsa.
"Abubakar, stand up. Is it the one that cooked for him?"
"Eh, ni ne na dawa minti."
"Which food did you give Baba?"
"Shinkafa ne da wake."
"Mangut shi ne wanda ya kashe Fadare."
"Mangut, who killed Fadare after the ransom was collected?"
"Mangut, wa ya kashe Dare bayan kun amshi kudin fansa?"
"That was the one, sir."
"What kind of weapon did you use in killing him?"
"Is this type of weapon, sir? It's by Jethrong Hussein."
Ba Ango da yace ni na kashe shi kuma na yi amfani ne da bindigar da shi Jetro ne ba mu na nemi sanin to me wani dalili ya zai sa za a kashe shi to amma da ya matsa shi ne na aikata haka. Shi ma Mr. Jetro an kira shi ya kuma amsa laifinsa.
Actually, I was the one, I asked all of you to forgive me. I give the job to these students and they went and messed up. My mission was not for them to kill him after collecting ransom. So it has happened. We will ask the police to forgive, the family to forgive.
Baba Shaka, ni na ba da wannan aiki sai a yafe mani. Na ba su aikin ba da nufin su kashe shi ba amma yara sun wuce ka'ida. Saboda haka ina roƙon rundunar ƴan sanda da iyalan dare da ku yi mana hakuri. A yafe mana. Wani abin mamaki shine duk inda kaga an je har cikin gida ko gari an sace wani. Tabbas idan aka bai diddigi sai kaga cewa akwai wani informer wanda yake kusa ko cikin makota ko aminai wanda zai bada sunan mutum da kuma irin abubuwan da ya mallaka ko ko irin abubuwan da za a samu an sace shi. Kamar da yadda shi wannan yaro abin nan Zazzo wanda ya bayyana ƴan sanda a lokacin dubuta cika mai cewa shi ya hada baki da wasu dan a zo a sace shi shi da yassa sabili da tana bin shi bashin miliyan 1,400 wanda bai da halin biyan su. Suka yi da fara fa amma dubu ta cika asiri ya tono. Ga bayaninsa.
Sunanka
Abubakar Halim.
Kai mutumin ina ne?
Zaria, ina zaune a anguwan Magon.
Me kai aka maka?
Na yi da riya ya tani.
Kai ne ka sa kai kin nafi inta kenan.
Eh ni tana bi na kuɗi ne miliyan 1,400.
Kai kuke da ita?
Da mamanta da babana su ne suke uwa ɗaya uba ɗaya.
Ina ka dauke daga kai ta?
Can kusa da Galadima. Ba ai magana kuɗi ba saboda waɗanda na hada ta da su ta gode a hannun su.
Sun kira sun ce a bada miliyan 30.
To ai shine na ce masu wa yancan aiba musansa ba wa'inda na hada ta da su su ne na ce ma da wanda aka sa ya tsare.
Me yasa ba za ka biya ta kudin ta ba kake so a je a halaka ta?
Wallahi ba ni da su ne kuma ba na ce a halaka ta ba ni. A ni nufi na aiba za ta fahimci me aka yi ba tun da tare aka kama mu da ita.
Za su je su kashe ka?
Za ka su kaci. A'a ba kashe ni za su yi ba. Kawai dai plan ne.
Idan ba ku manta ba a can jihar Nejima an sace wani kwamishina wanda yake tuni Allah ya tsirar da shi ya dawo gida. Labarin da ya bada yana da banta ajibi.
Waɗannan mutanen da suka yi wannan ba su san sunan karkaran nan ba. An ji su ne zamfa. An biya su kuɗi.
Inna lillahi.
An ce ni kowane wata gwamna na bani miliyan 200. An ce idan na ba su ƙasa da miliyan 200 su halaka ni. An ja musu hutun gidan yanda yake. Amma da wanda ya yi haka da su ɗin wallahi na yabe musu haka ba da.
Informa dai su ne masu kai tsegumi da bayanai na sirri ga mahara a cikin daji. Shin ko yaya aikin informa ke shafan ayyukan 'yan sanda? Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya amsa mana wannan fatawa.
Babban kira shi ne gaskiya tsakani da Allah informa wanda suke bawa barayi labari suke taimaka musu da kayan masarufi da man fetur da waɗanda suke zuwa su shiga daji su fito musu da dabbobi su je su siyar musu sun fi ma waɗannan barayi illa sun fi su ta'addanci domin idan babu waɗanda suke taimaka musu ka duba dai wannan yaro wanda aka kama zai shiga da harsashi har guda 113 kuma har mun kama mata ma waɗanda suke ɗaukan waɗannan makamai ko su je karɓo kuɗin fansa da kuma yanzu yakin da muke yi a 'yan sanda sojoji civil defense ZSS akwai operation kala-kala da ake ta yi a cikin wannan daji waɗannan mutane an takure su sun shiga cikin tsaka mai wuya gudu suke yi suna ta sakin mutanen da suke garkuwa da su wasu daga cikin suna fitowa mutanen gari suna ganin su suna kama su suna aiko mana da su kaman wannan yaron da aka kama an gane shi an ga hotonsa a cikin daji rataye da bindiga yake fursabin kuma yanzu gashi an ganshi yana yawo a cikin saboda haka kiran da zan yi ga mutane shine lallai a sa ido a ga shin su wane ne suke fitowa daga cikin dajin nan duk wani wanda aka san cewa an ganshi ba a yadda da shi ba ana zargin sa to mutane su guji daukan doka a hannunsu lallai a sanar da jami'an tsaro domin a dauki matakin da ya dace.
Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Wagar 'yan wasan kwallon kafar mata na wasu kasashen nahiyar Afirka sun soma sauka a birnin Ikon Najeriya domin fafata gasar cin kofin uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Buhari da za a soma fafatawa a ranar Laraba. Tuni dai da tawagar Black Queens na kasar Ghana suka dira tare kuma da 'yan wasan kasar Mali da Morocco a yayin da masu masaukin baki wato Najeriya su ma tuni suka isa a birnin na Eko da ke kudu maso yammacin Najeriya. Masu shirya gasar dai sun ba da sanarwa a jiya Lahadi cewa dukkanin wasannin gasar shida za a fafata su ne a dandalin wasanni na Mobolaji Johnson da ke Onikan. Najeriya da Morocco da Mali na a rukuni A na gasar, yayin da rukunin B yake da kasashen Ghana, Kamaru da Afirka ta Kudu. A wani labarin kuma, hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta bayyana amincewa da gasar kwallon kafar mata ta Aisha Buhari a hukumance. A zaman kuma ɗaya daga cikin wasannin da za a bada makin darajar kasashe a jadawalin mafifitan kasashe a fagen kwallon kafa. Hukumar kwallon kafar Najeriya NFF a cikin wata sanarwa ta ce hukumar ta FIFA ta karba amincewa da gasar ne bisa tanadin kashi na 7 na dokokinta. Akan haka dukkan sharuɗa da dokoki za su yi aiki a gasar. A nahiyar Turai kuma a gobe Talata ne za a soma fafata babbar gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun Turai ta wannan shekara. Kamar kullun dai kungiyoyi 32 ne daga sassa daban-daban na nahiyar Turai za su fafata daga yanzu har zuwa karshen kakar wasanni, inda za a fitar da zakara. Tuni an karkasa kungiyoyin zuwa rukuni 8, inda kowace kungiya da ke cikin rukuni za ta kara da ƴar uwarta har sau 2 gida da waje. Zakarun gasar wato Chelsea ta fada ne a rukunin H tare da kungiyoyin Juventus, Malmo da Zenit, yayin da kuma Chelsea din na cikin waɗanda za su bude gasar a gobe Talata, inda za ta karbi bakuncin Zenit a wasan su na farko a goben. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyinna. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Yau Litinin, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon bayansu ga mutanen Afghanistan, kuma su ba su gudummawar ɗaruruwan miliyoyin daloli don gudanar da ayyukan jinƙai na gaggawa waɗanda kuma za su ci kuɗi sosai a ƙasar. Mutanen Afghanistan na buƙatar tallafin gaggawa, a cewar Guterres ga wakilan ƙasashen duniya da suka taru a Geneva. Ya ƙara da cewa wannan taron ba wai kawai na abin da za mu baiwa mutanen Afghanistan ba ne, na abin da ya wajaba mu ba su ne. Majalisar Ɗinkin Duniya na kiran da a tara miliyan 606 don amfani da shi a ragowar wannan shekarar saboda samar da abinci, magunguna, matsugunai da dai sauran abubuwan bukata ga mutane miliyan 11 a Afghanistan. An sako ɗalibai kusan 70 da aka sace a arewacin Najeriya mako 2 da suka gabata, a cewar hukumomi a yau dinnan Litini. Gwamnan Zamfara Bello Mutawalle ya ce jami'an tsaro sun ceto ɗaliban na makarantar sakandare ta Jekaka Dawo. Ya ce babu wani kuɗin fansa da aka bayar. Wasu 'yan bindiga ne dai ɗauke da muggan makamai suka sace su ranar 1 ga watan nan na Satumba, wanda ci gaba ne na hare-haren da ake kaiwa a Zamfara da suka sa gwamnati ta rufe dukkanin makarantu. Gidauniyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan har-haren sau 10 a Najeriya cikin shekarar da ta gabata, da suka yi sanadin sace mutane wajen 1,436 da kuma mutuwar 16. Sakataren Tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta fi rashin fuskantar haɗari yanzu fiye da shekaru 20 da suka gabata. Da yake magana a wata hir da muryar Amurka kan zagayowar ranar da aka kai harin ta'addanci a Amurka a ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001, wanda ya hallaka mutane kusan 3,000, Austin ya ce ƙarfin tsaron Amurka da kuma na iya kai farmaki ya canza, kuma a tabakinsa ya ma ƙaru sosai. Austin ya ce Amurka za ta ci gaba da mai da hankali kan barazanar da ka bullo daga Afghanistan. To amma wannan ba zai dau hankalin Amurka daga barazanar da China ke yi ba.
Masu raro baki dai abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo sa abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Yanzu Amr da Ibrahim Kamal su garba da ita na gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa mu huta lafiya da ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.